This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Layo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2024. A bangaren rahotannin mu za a ji cewa an gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi Annan domin duba batutuwa da suka shafi yan gudun hijira, tashe-tashen hankula da juriyar al'umma Afirka da ganin kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta.
Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration.
Tare da takarori na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen hade kan ECOWAS.
A shirin ya shiga Najeriya, za a ji shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kammala ziyarar kwanaki uku ta aiki da ya kai kasar Qatar, inda ya gana da muhimmai al'amura, ya tattauna akan muhimman al'amura da mahukuntan kasar da kuma yan kasuwa masu burin saka jari a Najeriya.
Bayan wannan zama nasu, an zo an yi zama da yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati, ministoci da gwamnoni da suka yi rawar shi shugaban kasa.
Kamar kowanne daren Litinin, muna tafi da shirin yan kasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Muna kuma tafi da labarin wasanni tare da Murtala Faru Sanyinna. Amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya tare da Mahmud Lalo.
To jama'a, assalamu alaikum. Kotun hukunta, wato kotun kolin Amurka, ta soke hukuncin da kotun Colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kuri'ar zaben fidda guni. Kotun ta Colorado ta yi amfani ne da wani sashi na kundin tsarin mulkin Amurka da ya haramta wa duk wani da ya taba yin bore ga kasar rike wani makamin gwamnati. Tana mai nuni da abin da ya faru a borin da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya daidai da wannan sashi na doka. Sai dai a wani hukunci da kotun kolin ta yanke a ranar Litinin, dukkan alkalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta Colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan Disambar bara.
I think it's a very big day for America. I think it's a very big day for liberty, and I think it's
Trump kene yake cewa ina ga wannan babbar rana ce ga Amurka, ga yancin wannan kasa, kuma abu ne na ci gaban hadin kan kasar nan. Shi dai Trump shike gaban abokin hamayyarsa Nikki Haley a takarar da suke yi ta neman tikitin jam'iyyar ta Republican don tsayawa takarar shugaban kasa a zaben Amurka wanda za a yi ranar 5 ga watan Nuwamban bana. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin, kwana guda bayan kinin da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar ya ce tattaunawar da za ta mai da hankali ne kan Falasɗina, fararen hula da aka kashe, da ƙoƙarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, haɗe da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wasanarwa, Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan Republican da na 'yan Democrat. A ranar Lahadi, Harris ta yi wani jawabi inda ta yi kira da a tsagaita wuta, kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafiya ƙarfi da gwamnatin Biden ta yi tun ɓarkewar wannan rikici. Ta ce duba da irin girman wahalhalun da aka shiga, ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta aƙalla koda na makonni 6 ne. Sai dai Harris ta ce akwai buƙatar a kawar da barazanar da ƙungiyar Hamas take yi wa Isra'ila. Amurka ta saka wa shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa da wasu manyan shugabannin ƙasar takunkumi, bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa. Takunkumin sun haɗa da rufe duk wasu kadarorinsu da ke Amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa Amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba. Sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wasanarwa da ya fitar ya bayyana wasu al'amura da ke faruwa a ƙasar waɗanda ya kwatanta a matsayin masu matuƙar abin damuwa, waɗanda suka shafi take haƙƙin bil'adama da ake yi a Zimbabwe. A watan Agustan bara aka ayyana Mnangagwa a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar a wani sabon wa'adi, zaben da masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka ci an tafka kurakurai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun hukunta manyan laifuka ta ICC a yau Litinin sun ce masu shigar da ƙara za su iya tuhumar tsohon shugaban 'yan tawayen Uganda Joseph Kony a gaban kotun, koda bai bayyana a gabanta ba a ranar 15 ga watan Oktoba. Kony, wanda shi ne shugaban ƙungiyar nan ta Lord's Resistance Army mai tada ƙaya baya a Uganda, ya kasance mutum da kotun ta fi jimawa tana neman ruwa a jallo. Kotun ta ICC za ta tuhumi Kony da laifuka 36 da suka shafi yaƙi da kuma laifukan gallazawa bil'adama, kamar tilastawa yara ƙananan yara shiga aikin soji, bautarwa ta hanyar lalata, da kuma yin auren dole.
Labaran duniya aka saurara tare da Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai birnin Accra na kasar Ghana, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka da ke can Idris Abdalla Bako ya rawaito mana yadda aka gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi Annan domin duba batutuwa da suka shafi yan gudun hijira, tashe-tashen hankula da juriyar al'umma nahiyar Afirka. Daga nan kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta kamar dai yadda za ku ji.
Da yake jawabi a wurin taron mai taken hijira da juriyar al'umma tsarin duniya daban-daban, magance rikice-rikice da gina zaman lafiya a Afirka, shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada cewa hijira ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankali da muhimmanci a duniya, ko shakka babu za ta kasance a tsakiyar ajandar ci gaban duniya da tsaro cikin 10 shekaru masu zuwa. Dangane da halin da kungiyar ECOWAS ke ciki a halin yanzu na fama da matsalolin rashin tsaro da suka hada da tsatsauran ra'ayi da kuma juyin mulkin demokradiya, shugaban yace,
"Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration."
Tare da takarori na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen haɗe kan ECOWAS. Yankin yana cikin tsaka mai wuya, kuma matakan da za mu ɗauka su ne za su tabbatar da yanayin da zai tsara hanyar ci gaba ko kuma halakar al'ummarmu. Shugaba Akufo-Addo ya yi kira ga mahalarta taron da su yi la'akari da muhimman tambayoyi game da nau'in haɗin kan duniya wanda zai inganta moriyar juna na yin hijira tsakanin ƙasashen da aka bari da kuma inda aka nufa. Babban daraktan cibiyar al'adun demokradiyya da 'yanci na ƙasa da ƙasa, Yunus Salahuddin Obanjo, ya yi tsokaci kan taron.
Game da batun shi program da aka yi daga Kofi Annan Peacekeeping, program ne wanda yake gaskiya yana da muhimmanci kuma ya taimaka yau da kullum wurin tattaunawa kan abin da yake shafi kasa da kasa da abin da shafi tsaro da makamancin su. Haka duk shugabannin suka yi magana wurin nan speaker after speaker, maganganun da yake wanda yake suka ya shafi ci gaba, ya shafi kwanciyar hankali da zaman lafiyar duniya duka baki daya.
Wasu tsoffin shugabanni, wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da na Tarayyar Afirka da na ECOWAS da Tarayyar Turai da shugabannin shige da fice daga ƙasashe daban-daban sun ba da tasu gudunmuwar a maudu'ai da suka hada da hijira, canjin yanayi da rikice-rikice a Afirka, magance hijira ba bisa ƙa'ida ba da sauransu. Manazarci kan al'amuran yau da kullum Isa Mairago Jibril Abbas ya yi muryar Amurka bayanin abin da ya ja hankalinsa ga taron.
Wannan taro yana da muhimmancin gaske sabili da shugabanni masu yawa sun yi jawabi mai ƙayatarwa a wagun wannan taro. Jawabin da wato ya ɗauke min hankali shine na shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akan muhimmancin lura da ƙaura a tsakanin kasashen yammacin Afirka da kuma barazana na tsaro da wannan ƙaura yake janyowa waɗannan kasashen. Lura da cewa waɗannan ƙaura da ake yi a tsakanin kasashe yana tabbatar da cewa ya kamata a lura da irin wannan ƙaura da kuma yanayin da wannan ƙaura ke kasancewa, domin zai iya janyo barazana na tsaro a tsakanin kasashen yammacin Afirka da na Sahel. Lura da cewa da suna safarar makamai da wasu miyagun kwayoyi a tsakanin iyakokin waɗannan kasashe, sa'annan suna barazana ga tsaro da zaman lafiya na kasashen ECOWAS da ma Afirka baki daya.
Taron ya samu alantar tsohon shugaban kasar Benin Boniyayi, tsohon Prime Minister Habasha Haile Mariam da Salen Boshi, tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Gambia uwar gida Fatumatu Jallo Tambajan, tsohon mataimakin shugaban kasar Liberia Chief Dr. Jewel Howard Taylor da kuma babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka kan hana harbe-harbe Dr. Muhammad Ibn Chambers. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah da wannan rahoton. Yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban kasar Ahmad Bola Tinubu ya gana da mahukunta kasar Qatar da yan kasuwa masu burin zuba jari a Najeriya a wata ziyara da ya kammala ta kwanaki uku da ya kai kasar. Wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa na dauke da cikakken rahoto.
Za a samu kawo ci gaba musamman ma Najeriya da take neman sanya hannun jari daga kasashen waje wanda shine babban muradin shi shugaban kasa. To kuma bayan wannan zama nasu an zo an yi zama da yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati ministoci da gwamnoni da suka yi rarkiyar shi shugaban kasa.
To amma mun samu bayanin cewar Shugaba Tinubu ya ba su tabbacin cewa za a bude duk wata kafa da za ta ba su damar saka jarin su ba tare da matsala ba. Kuma magana ce hancin rashawa ya ce idan sun samu ni koke ko ni yunkuri daga wani jami'in gwamnatinsa ko wani ma'aikacin hukuma cewa sai sun ba da hanci kafin su yi wani abu na saka jari a Najeriya a tinkari ofishinsa a gaya masa. To nan ne wasu 'yan Najeriya suka ji suna cewa anya wannan abun da aka saba yi kowace gwamnati ana hana 'yan kasuwa saka jari sai an ba da hanci a wannan karo ya za a yi a kai ga Shugaba Tinubu tunda mukarban gwamnati dai ba canza halayensu ake ganin za su yi ba.
Shi shugaban kasa yana da jajircewa da kuma tsayawa akan maganan nan ta cewa ba ruwan shi da daukar abin da yake na yan kasa ne ko kuma wanda ba nashi ba wanda yake ba bisa ka'ida ba. So dan haka ana sa ran cewa dukkanin jami'an gwamnati za su bi wannan irin tunani da kuma akida irin tashi. To shi shugaban kasa ya bada tabbacin wannan bude kofar ta sauraron dukkanin wanda yake da wani korafi. Kuma wannan ba sabon abu bane domin ko a gida Najeriya a lokuta da dama idan yana magana da mutane da kan ziyarci shi yana fadin cewa shi fa kofarsa abu da take duk wata shawara ko kuma wani koke ko wani korafi da mutane ke da shi za a iya isar masa da shi. Kuma na san wasu za su ce ta yaya ai lokuta da dama an gani cewa koda koke da ake a kafafen yada labaru ko a kafafen sadarwa na zamani duk sukan isa kunnen shugaban kasa kuma yana daukan mataki.
Wani bangarori ne ake fata wannan saka jari za a saka jari a Najeriya domin ya samar da ayyukan yi da sauransu ganin cewar akwai kamfanonin kasar waje yanzu da ke ficewa daga Najeriya domin sun kasa samun a ba su kudadensu da suke ajiya ko suke kasuwanci sun samu riba amma babu dalar za a ba su zuwa kasashensu kuma su ci gaba da kasuwanci.
Ai Mala Umar wannan ya daga cikin abin da shi shugaban kasa yake ba da tabbaci kuma yayi ba a Turanci an tayi demonstrating ma'ana yayi an gani tun daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu an biya kudade da muka tarar waɗanda na masu kamfanoni misali masu kamfanin jiragen sama wanda suka sayar da tike sun kasa samun su fitar da kudin su da dala an bibiya su kudade da yawa waɗanda kusan an ci karfin wannan bashin da aka tarar. Sannan kuma dukkanin inda yake magana da masu zuba jari ko yan kasuwa ɗaya daga cikin tabbacin da yake ba su kiran cewa za ku zo ba matsala kuma duk ran da kake son ka fitar da kudin ka ko riba ko kuma ka ganin ka gaji da kasuwanci a Najeriya ko kuma wani dalili to za ka iya samun kudin ka ga fitar da su ba tare da matsala ba. Wannan shine babban tabbacin da yake bayarwa domin yawanci yana cikin fargaba da yan kasuwa cewa kar mu zo mu shigar da kudin mu kuma mu tashi neman abun mu kuma ya gagara fita. To wannan yana cikin tabbaci da shi shugaban kasa yake wasu cewa duk wanda ya zuba hannu a Najeriya insha Allah za a sauƙaƙa hanyar zuba jari din sannan kuma za a sauƙaƙa hanyar fitar da kudi din ma idan mutum ya kammala kasuwancin da yake yi.
To madalla an gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawa. Masu sauraro kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan lanan ne.
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
gangamin jami'an tsaro da kake cikin kata filoli suka shiga angon masarai da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane.
Je muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusu mun kwana ana ruwa.
Tun da nake a nan bana shekara na 31 mu ba mu ban taba sani wannan abu ba.
Kina kuma duk gaba da su ga magawa akwai wanda ta aibu ma ranar a waje.
A karo na biyu shirin na jihar Enugu a kudu maso gabashin Najeriya kan batun korafin yan kasuwar dabbobi ta garke da hukumomin jihar ta Enugu suka rusa a dakace mu
kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadar mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashin
madalla masare makwani biyu da suka gabata mun kawo muku korafin yan kasuwar dake hada-hada a babbar kasuwar Oji River Oguaba dake gefen birnin Enugu na jihar ta Enugu a kudu maso gabashin Najeriya game da yadda hukumomin gwamnatin jihar suka rusa musu kasuwa ba tare da zancen biyan diya ba ko kuma mayar musu gurbinta to kasa da mako guda bayan wancan rusau na shaguna a kasuwa kuma sai ga jami'an hukuma bisa rakiyar jami'an tsaro sun rushe gidajen da iyalan waɗannan ƴan kasuwa ke ciki waɗanda ke daura da shagunan da aka rusa a baya wanda yake gwamnatin jihar ta ce ta dauki matakin ne da sunan dakile barazanar tsaro amma babban abin da ke ciwo waɗancan bayan Allah tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin ta lalata musu dukiya da kuma ta gayyara iyalansu ba tare da sauraron biyan diya ko kuma soya musu musgunni ba dokuwa da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa ga al'ummar jihar ta Enugu ta fuskar tattalin arziki da kuma samar da abinci abokin aiki Lamido Abubakar Sakkwato ya bibiyi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada wannan fili
da yawa bayan wasu rushe-rushe na shaguna a wata kasuwa ta Ogu a karamar hukumar Orijiba da ke jihar Enugu a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayanai dai a yanzu na nuna cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun sake wani sabon rusau musamman na gidaje da 'yan kasuwa da ke harkokin dabbobi kuma akasarinsu al'ummar Hausawa ne da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Enugu wani lamarin da ya samu mutanen da abin ya shafa suka fara kokawa kan yadda wannan matakin na rusau ya sa sun shiga cikin wani yanayi Malam Anas Babaji Shau shine sakataren kungiyar ta ɗan kasuwa masu harkar dabbobi
ba ne shiga kuma sama da grade guda 10 kasuwa ko ran kansa kamar yake yake ba mu cikin zamu magana ba amma mu cikin zamu rubuta komai complaint ba kowa alkice yake aka dauka aka rusa shaguna da gidaje ya fi 500 na farko kenan sai bayan kwana hudu gobe da wannan rusau wurin sai ga gangamin jami'an tsaro da kata biloli wasu su shiga angon matare da yara da mata haka suka ringa rusa gidajen mutane mata da yara duk suna wa gawa wasu ba su da kuɗin da za su koma gidajen su wasu ba su da kuɗin da za su je su kama kinga dole aka ake muke zama kuma har yanzu ba mu san matsayin mu a wannan wurin ba
kun kai ku nawa ne a wannan wurin da kuke
mukai mun ka dubu goma a wannan kasuwar namu akwai duk wani kabila arewa akwai jihar Anambra akwai mutanen Sokoto akwai mutanen Zamfara akwai mutanen Kano akwai mutanen Maiduguri akwai mutanen Bauchi akwai mutanen Adamawa
bacin harkar dabbobi akwai wata harka da ake a wurin
eh kasuwar kasuwar ne harkar dabbobi ne amma daga baya masu tradiyon akwai masu production akwai masu gidajen wanka akwai masu abinci akwai masu harkoki daban-daban ne daga baya mutane da yawa kuma da ke wannan wurin
kuma gwamnati ta ce za ta gyara muku ne ku dawo ko kuma za a biya kuɗi ya
har yanzu gwamnati ba ta ce komai a kai ba wata damu mun muna kace kace irin kuma su media na kasa sanar duniya su hali ne muke ciki gwamnatin mu ba su kawo ɗauki da manyan arewa sakamakon su yanzu suna zaune arewa ko kuda ba su da ba su daga an yi azaba da nan tsoron arewa sun yi kai musu amma mu kuma nan wurin mun kara kamar ba su kallon ma sannan na kasan su
wannan lamarin dai a cewar wata mata ya sa su cikin wani mawuyacin hali sakamakon rushe matsugunan su tace
ajiya shine ga ma zame a waje muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sun rama duka a ranar nan aka mana rusa mun kwana ana ruwa kudan mu duka an rushe kayan mu ga sa waje ko ina ga mu burjin muna yawo kara da kai wallahi
tuna na dan jima lantan abin ya taba mana rayuwa inda ba mu yi shammani ba to yanzu mutane duka suna jefe a waje yadda abubuwan da aka yi mana ba mu taba yin shammani wannan abu za same shi haka da yara da manya da kowa yanzu kaga muna waje in ka zo sai ta taushe ya mana gidajen da aka rushe ina ga maka ko barnan da aka yi mana
ba ya rusa muku gidaje da aka yi kuma ana zargin ku hukumomi suna zargin ku da aikata ba daidai ba da ajin makamai da sai da miyagun kwari nemi za ku ce
to anan Damido Abubakar tunda nake anan bana shekara na 31 mu ban taba sani wannan abu ba saboda garke nan da aka kafa tare da ni kuma lokacin da gobuno Chimoreke na mani ya tabbatar mana cewa ya ba mu nan zai kare shekara 69 ya sa blog ya ba mu izini ya ba manyan mu lokacin ban taba sani hakan ba ka san mun zo muna harkan mu ne wanda zamu taimake rayuwar mu
amma hukumomi suna tsoron kada abin da ya faru lokanta ya faru anan shi yasa suka ta wannan mataki
to ai shi a ga mana ka san an wuri abu haka ai muna da manya sai su kira manya su addressin din su zo su kira mu kuma mu masu tare da manya sai to ga abin da fa gwamna ya ga mana amma ga matakin da aka fada ba yi mana wannan magana ba
shi ne kuke so yanzu gwamnati ta yi muku daga karshe
to muna so su kawo mana dauki su taimaka mana su kawo mana dauki abubuwan da ya kamata su yi mana su tallafa mana
inda Musa Muhammad Daru mun da jodo bo ha ungo ba garte o dir ba local government in go seto mun da asar sali fa mun ko sali gwamna in go turi ta ta fila da wari da yiddina ne mun Muhammad Maka Allah ne wani da illa iya illa kan dan sede Allah kawai Allah ba ki tawa larene
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfani kansa yana cikura ya bido haƙin sa ya tattara kodi koke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabar gare kyauta ta al'umma kan an haka ba gauran amma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama a cikin
kuma na da alai dello Usman Keti na mari kan be mu ya ga da abin da faru ko sai dai mu sai lillahi wa inna ilaihi raji'un don gaskiya abin da faru da mu dukan an zo kawai aka ba sani ba rau ko sun zo ko sun hau suna ta yi fa ko ina kuma duk gaba da su yi ga ma ga wanda akwai wanda ta aibu maran a waje bayan su rusa gaba da daga gare kuma ruwa ya zo ya ta duka mutane yanzu ko inda ma ake tsugunawa itace ma na inuwa inda muke ga ladina zama ma duka suna tura su
Muhammadu Basiru Bungo Bagari bayan lamarin da muka shiga yanzu haka nan da kai mun zama abu fasayi ne wallahi in ka ga mu je wallahi za ka yi hawaye gabaɗaya komai da komai har da ruwan sama ma ya zo ya tike mu kaya mu da yara mu da har akwai matan da su bai da wanda ya yi gurare a kwalle ta yi gurare suna da yawa ne yanzu mu ga abin da muke so ne muna so ne ya kasance zama mu na da mu samu rayuwa mu samu zaman lafiya mu zauna a cikin lafiya kamar yadda take da
to shin ko menene hukumomi ke yi a jihar ta Enugu dangane da wannan mawuyacin hali da ya arewacin kasar suka shiga Musa Gulo Omegulova shine shugaban karamar hukumar Orijiba dake jihar ta Enugu
the demolition was done by the state government you don't have to know the guy
yana cewa ne wannan rusau ba shine karo na farko ba da hukumomi ke yi a Najeriya musamman a kudancin kasar muna daukar irin matakai da dama musamman ma na baki dake gudanar da harkokin su ne yau da kullum a jihar ta Enugu wannan lamarin dai ya shafi matukar rayuwar su musamman ma abin ya musu cikas game da harkokin su ne yau da kullum wannan kasuwar dai an gina ta ba bisa ka'ida ba da ma daukokin gidajen da suke bayan ta bisa ga haka gwamnatin jihar ta Enugu ta sha alwashin gina wata sabuwar kasuwa ta zamani da ma rukunin gidaje na zamani inda za su samu wala kuma ɗan arewacin Najeriya da wannan lamarin ya shafa suna sane da haka
to Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakoto Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta
To madallah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Umar wato Murtala Faruk san ina da labaran wasanni
Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta soma nazari da farautar babban mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles yau bayan raba gari da kocin kasar Joseph Ozero Ozero ya bar aikin na horar da ƴan wasan na Super Eagles din ne sakamakon kai ƙarshen kontaragin sa wanda ya kwashe tsawon watanni 22 yana kai an ji hukumar ta NFF tana korafin fuskantar kalubalen kuɗi wanda ake hasashen ya shafi makomar kocin a Najeriya Kuderu wanda ya taba aikin horar da ƴan wasan kungiyar Porto ta kasar Portugal da Al-Ahli ta kasar Saudiya ya soma aiki da Najeriya ne a cikin watan Mayun shekara ta 2022 bayan kwashe watanni ana takaddama akan kwanta ragin da kuma albashin sa ya karbi aikin ne bisa sharadin kai kasar ga wasan kusa da ta karshe ta gasar cin kofin nahiyar Afrika da aka kammala a kasar Ivory Coast to amma kocin ya zarta matakin inda ya sami kaiwa har a wasan karshe ta gasar Ungiyar kwallon kafar Manchester United ta kare a sahun gaba a fafutukar samun dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italia United din da yanzu haka ke fuskantar kalubale musamman a ƴan wasan gaba a yanzu ta yunkuro inda ta zarta Chelsea da Arsenal wajen farautar dan wasan mai shekaru 23 da tauraron saki haskawa to sai dai har yanzu United din na fuskantar kalubalen gwagwarmayar samun dan wasan da kungiyar PSG ta kasar Faransa wace rahotanni suka bayyana cewa ta kuduri aniyar fafatawa domin samun mai gurbin dan wasan gabanta Kylian Mbappe wanda zai koma Real Madrid ta kasar Spain a dai bangaren kuma wasu kungiyoyi daga Ingila da Saudiya sun so mazauracin mai tsaron gida na Najeriya Stanley Nwabali Nwabali mai shekaru 27 da ke takale da kungiyar Chippa United ta kasar Afrika ta kudu ya haska sosai a gasar cin kofin nahiyar Afrika da ta gabata a kasar Ivory Coast lamarin da ya sa yanzu haka kungiyar Queen's Park Rangers ta Ingila da kuma Al-Ittifaq ta kasar Saudiya suka nuna sha'awa a kansa rahotanni sun nuna cewa tuni da kungiyoyin biyu suka soma bincike da tuntuɓa a kan ɗan wasan yayin da kuma kungiyarsa ta Chippa United ta soma nazari kan makomarsa Jararren dan dandan zamani Anthony Joshua na dabda kasancewa tabbataccen zakaran damben duniya duk kuwa da wasanni biyu da za a gwagza tsakanin manyan zakaru Tyson Fury da Alexander Usyk. Joshua dan kasar Birtaniya zai fafata da tsohon zakaran damben duniya Francis Ngannou a kasar Saudi Arabia a ranar Asabar. Shi kuwa mai riƙe da kambin wato Fury zai kara da Usyk a cikin watan Mayu shi ma a kasar Saudi Arabia. Inda za a naɗa wanda ya yi nasara a cikin su a zaman tabbataccen zakaran dambin ajin masu babban nauyi na farko a cikin shekaru hudu na kakar wasannin kambin to ƙarshen labarin wasannin kenan mu kasance lafiya.
Sama'adalla yanzu kuma sai gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
Kotun kolin Amurka ta soke hukuncin da kotun Colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a koyar zaben fidda gwani. Kotun ta Colorado ta yi amfani ne da wani sashe na hukundin tsarin mulkin Amurka da ya haramta wa duk wani da ya taba yin bore ga kasar rike wani mukamin gwamnati. Tana mai nuni da cewa abin da ya faru a boren da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya yi daidai da wannan sashe na doka. Sai dai a wani kunci da kotun kolin ta yanke a ranar Litinin dukkan alkalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta Colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan Disambar bara. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan Falasina fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wata sanarwa da ya fitar Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan hada da mambobin majalisar dokokin Republican da na 'yan Democrat. Amurka ta saka wa shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa da wasu manyan shugabannin kasar takunkumi bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa. Takunkuman sun hada da rufe duka wasu kadarorinsu da ke nan Amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa Amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba.
To masu aroba ce dai kuma da haka muka kara ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aiki madauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya karanto labaran duniya ya tayar gabatar da shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da wato jama'a gafarce ni. Fiona Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai an jima ku.